Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kudaden lahiya da wannan maritar Laraba 28 ga watan Oktoba. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatar muku da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Shin abin da ke faruwa a yankin arewa maso gabashin Najeriya matsala ce ta ƴan wannan yankin su kadai ko kuma matsala ce da duka Najeriya da ƴan kasar Najeriya? Wai ma duka ƴan kasar Najeriya ne suka san halin ukubar da ƴan arewa maso gabas ke ciki saboda masifar ƴan Boko Haram?
Na farko tukunna waɗanda ba sa arewa maso gabas ba su ma san me yake faruwa ba.
Sanin tsaro a kasar nan ba na mutum ɗaya ba, na dukan kowa da kowa.
Mutanen ƙauyuka, malamai, fastoci da matasa.
Ku biyo mu ku ji wannan muhawara a zauren matasa wanda yau ya da zango a jihar Bauchi. To shi ma waɗan iya a yau ya zamna ya yi wani zurhin tunani, ya tantance wata gaskiyar da duk ‘yan Najeriya ya kamata su sani, musamman ma ‘yan arewa.
Shugabancin hukumar zaben Najeriya dai ya kamata a gane tun daga karɓan ‘yancin kai abu ne a fayyace. Cikin mutane 12 da aka taɓa naɗawa, 10 ‘yan kudu ne kuma 2 ne ‘yan arewan da ake ta cece kuce.
Yanzu haka muna tare da Ahmad Abubakar Dakta, mai sharhi da fashin baki da kuma lura da al'amuran yau da kullum wanda ke Kano. Mun gayyato shi ne yau domin mu tattauna kai tsaye akan shirin shugaban kasar Najeriya na musamman domin farfado da yankin arewa maso gabas bayan durƙushewa sanadiyar rigingimin ‘yan Boko Haram.
To amma kahin nan sai kun ji amsoshin tambayar da muka yi muku akan mahimmancin arewa maso gabas ga ci gaban Najeriya da bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta Najeriya. Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin yau da gobe shirin matasa.
Jama'a, ku ba mu aron kunnuwanku na basira, ku saurari saƙon da ɗan yake tafa da shi da wannan yammaci. Isa Lawal Ikara, Jamuji.
Yau a cikin wata inuwar bishiya na iske ɗan iya a zaune, na ce a ɗan iya ya garin ne, ya ce ɗan uwa wani abu ne ya shige min duhu kuma na rasa yadda zan ingane. Washin mai yasa wasu ‘yan kudu ke jin tsoron ‘yan arewa ne? Dubi dai yadda hukumar zaben Nigerian da aka ce Amina Zakar ta hau kujerar ta ɗandan ne, wasu ‘yan kudu suka dinga suka har ma wasu na tsine-tsine. Yanzu kuma an ce Farfesa Mahmud ya rike hukumar tun da masani. Na ga wup wasu ‘yan kudin har sun ɓulla sun fara tone-tone, wai har cewa suke shugaba Buhari dai ya nuna shi na ‘yan arewa ne. Shi yasa nake ganin ya zama wajibi mu miƙe don wayar da kan mutane. Na ce to ɗan iya kasan ni fa bana cikin masu dakata shugabannin da ke dasa bambance-bambance, don na san ko daga wannan ɓangare mutum ya fito Najeriya daidaya ce. Amma dai duk da haka akwai abin da ya kamata in tantance. Shugabancin hukumar zaben Najeriya dai ya kamata a gane tun daga karɓan ‘yancin kai abu ne a fayyace. Cikin mutane 12 da aka taɓa naɗawa, 10 ‘yan kudu ne kuma 2 ne ‘yan arewan da ake ta cece kuce. Sabo kawai da wasu idan suka ji an ce ga Farfesa daga arewacin Najeriya sai kaga duk sun ɗumauce. Amma ina ga ko ma me mutanen kudu za su ce, kamata yayi talakawan Najeriya su gane abin da ake nema ga shugabanci shine mutumin da ya dace. Kuma daga wani ɓangare wanda aka nada ya fito abin da ya kamata talakawa mu tsaya shine mu dai a kawo mana wanda zai jajirce idan ko ba haka ba da sanin irin wannan maganar bangaranci da tumasanci za ta kai ga kasar mu ta su kurkuce dan yace na ikarani babbar damuwa ta ma da wannan kasa ita ce yadda manyan kasar mu suka rarraba kawunan mu na kasa yanzu ta kai ga idan gwamnati ta kawo wani sabon shugaba akan wata hukuma ta dasa sai kawai ka ji yan kasa daga kona bangare na ta sa'in sa shi yasa gashi nan abu sannu sannu kamar wasa cigaban da muka samu wurin shugabannin mu na farko wasu na ta san a ba su dama su busulun rusa saboda haka idan har muna so mu samu roman demokradiyyar da kona dan kasa zai lasa yafa zama wajibi mu daina raba kawunan yan kasa zuwa sa kuma maganar hukumar zabe ai mun yi dace tunda farfesa ne ya gaji farfesa kenan ko ba komai a fagen ilimi da sanin makamar aiki ya zama gagari gasa nace to dan iya tunda dai wannan magana ta taso ne akan hukumar zabe kamata yi mu natsu kada mu bari wasu tsirari su gara kanmu ta kai ga mun babe dan ko ko Bahaushe yace da sabon gini fa gare yabe saboda haka idan farfesa ya gaji farfesa ai kaga komai zai tafi babu wani rabarabe shi yasa nake ganin babu dalilin bari wani ya kawo mana shugaba rubabbe wanda zai yi sakacin sakin tsarin tsara zaben mu ya chabe dan ko wanda bai san aiki ba ba zai iya komai ba illa ya bi ci gaban da muka samu ya dandade a maimakon a ce gashi nan ya kawata mana tsarin zaben kasar mu yayi kyau kamar amarya ta yi lallabe saboda haka mu yan kasa idan muka ga wasu na neman bin ci gaban da muka samu su lullube ya zama wajibi mu yi dukkanin mai yuwa kada mu bar kasar mu ta kwararrabe
Mun yi muku tambayar cewa ko menene mahimmancin Arewa maso gabas ga ci gaban Najeriya da bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta Najeriya ga yadda kuka amsa mana ta Facebook.
Babban abin da ya dame mu ƴan Arewa maso gabas shine matsalar tsaro da rashin aikin yi kuma ga talauci da rashin ci gaba na wannan yanki sako daga Ismail Ahmad Yalwa Unguru.
Hakika ziyarar da mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Osibanjo zai kai zuwa jihar Borno tana da muhimmanci ga ƴan Arewa domin ganawa da mutanen game da muhimmancin yankin Arewa maso gabas ga ci gaban Najeriya da ma duniya baki ɗaya yayi daidai. Fatan mu Allah ya kawo wa jihohin Borno Adamawa Yobe zaman lafiya da ma Najeriya baki ɗaya amin. Sako daga Bashar Kansila mai tukunya Diri.
Tabbas Arewa maso gabashin kasar nan ya samu kaddara zamu kira ta na rashin zaman lafiya da yayi sanadiyar durkusar da tattalin arzikin yankin. To amma ziyarar da mataimakin shugaban kasa zai kai a yankin za ta bada damar samun hanyoyin warware wasu daga cikin matsalolin yankin na rashin zaman lafiya da ake danganta yankin da ci baya saboda abin da ke aukuwa a arewaci maso gabashin kasar nan. Sako daga Abbas Sa'ad Mahuta.
Hakika ziyarar da mataimakin shugaban kasar Najeriya Professor Yemi Osibanjo zai kai yankin Arewa maso gabashin Najeriya abu ne mai kyau. Sako daga Abubakar Baban Rabi Sarina.
Kwarai kuwa sha'anin tsaro ya kawo koma baya a yankin kuma yankin arewacin Najeriya yana da mahimmanci ga al'umman Najeriya baki daya koda kuwa ta bangaren noma da kiwo. Sako daga Adamu Muhammad Korema.
Allah ya fi mu sanin me yasa ya halice mu a can koda ba mu da abin da ke kawo wa ƙasa ci gaba rayuwar mu tana da mahimmanci kuma a tambayi mutanen Lagos. Sako daga Elias Dide.
Gaskiya yankin Borno yana da mahimmanci a Najeriya. Na farko yana da iyaka da Cameroon da Niger da Chad. Za a dauki kaya daga Benin daga Ghana zuwa Borno daga nan akai zuwa Chad ko Cameroon ko Bangi kai har zuwa Sudan. Na farko kenan. Na biyu Allah ya albarkaci yankin da noma kamar Borno ko noma kadai muka rike ya ishe mu kuma muna da mai ga Chad Basin. A gaskiya matsalan yan ta'adda ya kawo cibaya sosai a yankin. Sako daga Muhammad Shitta Abdulrahim.
Wai shin abin da ke faruwa a yankin Arewa maso gabashin Najeriya matsala ce ta ƴan wannan yanki su kadai ko kuwa matsala ce ta duka Najeriya da ƴan ƙasar Najeriya? Wai ma duk ‘yan ƙasar Najeriya ne suka san halin ukubar da ‘yan Arewa maso gabas ke ciki saboda masihar ‘yan Boko Haram? Yaya duka ‘yan Najeriya za su haɗa ƙarhi da ƙarhe su kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro a yankin Arewa maso gabas? Zauren matasa duba waɗannan batutuwa a muhawarar da Abdulwahab Muhammad ya jagoranta a garin Bauchi. Masu muhawara su ne.
Sunana Ili Idi, retired assistant superintendent of police.
Sunana Ibrahim Bello Shira, mai sharhi akan al'amuran yau da kullun kuma ina aikin jarida.
Sunana Ambassador Aminu Garba Sidi, chairman na kaddama da zaman lafiya tsakanin musulmai da kirista, coordinator ne kuma na Interfaith Mediation Center na Kaduna.
To batun dai shine wannan batun Boko Haram. Idan za mu yi tuna a satin da ya gabata, Maiduguri ta yi fama da tashin bumabumai, inda ya kai ga akwai wani shiri da wasu kungiyoyi sun shirya za su je, ba su je ba saboda wannan abu. To amma shi mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Osibanjo ya je, inda ya jaddada wa al'ummar wannan yanki cewa Najeriya dai su ‘yan Najeriya ne, kuma kulawa da ganin an tsamar da su daga cikin wannan matsala abu ne wanda yake zamanto dole. To inda ya buƙaci ma sauran jama'an ƙasa ko ne ba da nasu gudumawa. To retired ASP, idan dan fara da kai, menene kaga ya kamata dai a ɗauka ga dukkan ma ‘yan Najeriya a dangane da wannan matsala da ake fama da shi?
Jama'a assalamu alaikum. Abinda sanin tsaro a ƙasar nan ba na mutum ɗaya ba, na dukan kowa da kowa, tunda in ƙasar ba lafiya kowa ma ba da lafiya. Amma abinda nake so in faɗa, kuma akwai su jami'an tsaro suna da wani abin da su ma suna da matsala akan wannan abin, saboda wanda kai ba kai ka halice shi ba sai ka ce kwanansa ya kusan ƙarewa, ko kuma lokacinsa ko kwanakinsa a irge. Waɗanda suke da mukami ko kuma baka san inda suke ba, ba a musu wannan gadara ɗin. Shi yasa su ma suna da laifi. Waɗannan mutane in sun ji su ma hankalinsu ya kan tashi, tunda aka ce kwanansu ya kusan ƙarewa ko kuma lokacinsu ya kusa. Wanda ka faɗa masa lokacinsa ya kusa, je abinda duk ya kamata ya yi. Amma ya kamata a fito da hanyar lallabi, kamar yadda lokacin ya ra'adduwa ya yi, ɗan garin shugaban ƙasa ɗan Arewa, IG na ɗan sanda ɗan Kudu, shi ne ya ce to shi je sasanta da mutanen Niger Delta, ko da yake nasu dinnan lokacin akan dukiya ake so. Wannan kuma na Boko Haram akan addini ne, yana da wuya ka hada biyu, yana da wuya ka hada biyu addini da neman kuɗi. Wani addinin nan yana ya sun atikance in sun bar duniya su samu aljanna, to shi kuma duniya dukiya a duniya ake barinta. Shi yasa din ba a samu matsala sasantawa da Niger Delta kamar yanda za a samu matsala akan yan Boko Haram ba.
To Malam Ibrahim ɗan jarida, shin naku tunani da kuma ganin abubuwan da yake gudana, wannan al'amari da addabi ma shiyar Arewa maso gabas, wanda wasu suke ganin al'amari ne kawai da ya shafe Arewa maso gabas bai shafe su ba?
To haka ne, jama'a assalamu alaikum. Wato ni idan zan duba wannan al'amari, in duba shi ta fuska biyu. Na farko tukunna waɗanda ba sa wato Arewa maso gabas ba su ma san me yake faruwa ba. Shi wannan tashin hankali ya kai ga wato wani bai ma san ina iyalansa suke ba, ya bar gida, matansa sun yi wani guri, ‘ya’yan sun yi wani guri, an kashe wasu. Saboda haka sai ka san wannan me yake gudana ma tukunna kafin ka san yadda yake. Kuma babu ƙasar da za ta ci gaba a duniya idan akwai tashin hankali. Kuma kamar yadda ASP ya faɗa, ni ina da kaman ɗan bambancin ra'ayi akan wannan. Dalili shine ni na fuskanci Boko Haram ba harka ce ta addini ba, siyasa ce da aka yi ta wata kullalliya, akwai lauje cikin naɗi. In ka lura gwamnatin da ta shuɗe, kamar ni ga zatona ko kuma yadda muka duba al'amuran, shine kamar ba ta da kyakkyawar niyya wannan Boko Haram ya ƙare. San don ana samun wasu rahotanni, ana samun wasu kullalleniya a cikin tsakanin jami'an tsaro din. Don bayar da za a yi a ce ka ɗebo jami'an tsaro daga Abuja ka tura su Borno, bayan kuma shi gwamnan Borno ko gwamnan Yobe shine yake kula da tsaro na jiharsa, su zo su yi abin da za su yi su koma ba su a san ina za su je ba ina suka je ba su waye suka zo ba saboda haka dole aka rika samun sabani aka rika samun munafurci a gaure a cikin wannan harka saboda haka mu mun zargi gwamnatin da ta shude ma cewa in ba ta ciki to ba ta da niyyar a magance wannan to yanzu abin da yake gudana shine a wannan gwamnati ta yi niyyar yakar Boko Haram kuma ta yaki Boko Haram domin kamar yadda na faɗa maka Boko Haram ba addini bane don idan aka shiga ciki za a samu akwai wanda ma ba musulmai bane kuma akwai musulman da ba su ma san menene musuluncin ba saboda haka kuma ta'addancin da suke yi wanda bai da addini ba zai wannan ta'addancin ba saboda haka yanzu da aka fitine su aka fantsa masu daga jeji sun yo gari to babban abin takeicin shine suna cikin gari kuma cikin garin nan jama'a sun san cewa lalle waɗannan mutane akwai su a cikin gari a cikin gidajen su ko a makwabtan su sun ki bada hadin kan da za a tona asirin waɗannan mutane a magance wannan abu saboda haka wannan yaki ya zama kamar yakin sunkuru saboda haka idan ba mutane na Arewa maso gabar musamman ma mutanen Borno Adamawa da Yobe duk wanda suka san cewa ko kuma suke zargin cewa yana da hannu ko kuma yana da ruwa a cikin wannan sun nuna shi ba to wannan yaki ba zai kare ba
Alhaji Aminu Sidi
na'am
to ya ka nazarci wannan yanayi na shirin Arewa maso gabas
abubuwa ne da yawa wanda muka yi nazari akai na farko akwai rashin ilimi da fadakarwa a kauyuka domin duk abin da ake neman hadin kai yan Boko Haram nan da masu tashin tashina a wannan fanni da kangi da jahohin da suke suna zaune ne a kauyuka a kauyukan nan kuma sai aka samu mutane suna nan ne karazube babu ilimi ba fadakarwa game da abin da suke ciki da kuma barazanan da suna ganin in sun ilmantar da jami'an tsaro game da abubuwan da ke gudana da a halakar da su wannan abin ya faru ba daya ba biyu ba saboda haka yaki na cimma burin yadda za a dakushe Boko Haram yana neman hadin kan mutanen kauyuka malamai pastoci da matasa kamar inda aka samu volunteer JT ba Maiduguri ya kamata a ce akwai cikakken irin wannan a Adamawa akwai cikakken irin waɗannan matasa masu kikkiawan niyya a Yobe a nan Bauchi akwai yan committee har ma Jos yanzu kaga abin yana zuwa wajen Jos ya zama akwai irin waɗannan haɗin kai na yan committee kuma gwamnati ya kamata ta tallafa musu dai kenan na biyu ya zama da bayan wannan fadakarwan a tabbatar da cewa jami'an tsaron nan suna kokarin samun wasu labaru sahihai akan waɗanda suke yaka ba za su ci maburi ba sai an dinga dan bada wani abu saboda me saboda matasan da yawan su ba su da abin yi yaro ne ya sadakar da rayuwarsa ya zo yake cewa ya ga inda ake yakan waɗannan ko gungun mutanen nan suna kauye kaza bai san cewa a cikin gidansu akwai memba nasu ba nan da nan zaka samu cewa shigari an kashe shi ya zama na waye ya faɗa masa ya yi samu labarin sai ka samu cewa dole ne in ana son a cimma burin nan jami'an tsaron nan su ma yan tantance su domin a cikin su akwai baragurbi a cikin gidajen mutane akwai baragurbi to alhamdulillah kamar NJTF nan Maiduguri suna iya kokarin su anguwa anguwa suna kokari su kama waɗannan yara amma iyayen wasu saboda ribar da suke samu na dollars suna cin kaji da miyarsu mai kyau suna boye shigowan ƴaƴansu da abubuwan da suke boyewa a gidajensu da bawan ba mai da bindigogi kamata yi in an samu yaro da irin wannan uban yaron shi ma a hukunta shi makwabta da sauran masu gari in suka gani yanzu har ma a namu nazarin ana ganin hakimai suna cikin irin wannan abubuwa wasu sarakuna da su ake almudanan haɗa kai a cutar da al'umma kamata ya duk wanda aka samu komi kamarwa kamata ya hukunta shi saura su ga misali wanda kuma iya kawo gyara ya bada labarin inda aka cimma burin wani abu a boye sunansa a bashi tallafi idan ya samu tallafin nan wani ma zai sake zuwa ya bayar domin tallafin nan shike kawo wannan rudani bayan wannan sai zaman a ci maka musamman musallatai kana zauna karazube ba ma Maiduguri Adamawa Yobe ba har ya kamata a ci maka Bauchi da Jos an zuba ido musamman sun fita adi ko da asuba ko kuma da mangariba inda aka samu duhu-duhu aka samu yara ne wanda mai yiwa an san su ana zargin su daga nesa zaka iya gane su amma yamma na yi sai kowace ya yi alwala ya shiga dole ne a samu wasu araba su biyu su yi la'akari da rayuwar wasu wanda za a yi sallah lafiya lau, su zama na wasu kuma sun kare wannan masallaci da jama'a, duk wanda aka ganshi a yi nesa da shi wanda ba a yarda da shi ba, a bincike shi.
Saurare kamar da muka gaya muku yanzu haka dai muna tare da Ahmad Abubakar Dakta mai sharhi da hoshin baki da kuma lura da al'amuran yau da kullun wanda ke Kano, kuma mun gayyato shi ne yanzu haka domin mu tattauna da shi kai tsaye akan sabon shirin shugaban ƙasar Najeriya na musamman domin harhaɗo da yankin Arewa maso gabas bayan durƙushewa sanadiyar gingimin ƴan Boko Haram, shirin da ake kira PIN da Turanci, wato Presidential Initiative for the North East.
Kware da gaske.
Yawa, to Malam Abubakar Ahmad, kana Ahmad Abubakar kana jin mu, kana tare da mu?
Yawa, ina tare da ku, ina ji.
To, assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Kamar kana nesa ba ma jinka, ko zaka dan ƙara sauti?
Alhamdulillah, ina jin.
Yawa, to
ina saura.
Yawa, to da farin harku Ahmad Abubakar Dakta, me ka sani game da wannan sabon shiri na shugaban kasar Najeriya na PIN din nan, Presidential Initiative for the North East?
To a wannan shiri na the Presidential Initiative for the North East Najeriya, wani sabon tsari ne wanda shugaban kasa ya fita da shi kwanan nan, wanda ita gwamnatin Najeriya za ta yi amfani da tare da haɗin kai a matsayinta na gwamnatin ƙasa da kasa da sauran hukumomi na jihohi, ƙananan hukumomi da sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu, akan irin gudunmawar da za a haɗa a taro a taimaka domin sake bunƙasa wannan yanki na Arewa gabas. Ita gwamnatin Najeriya ya fitar da wannan shiri na musamman ƙarƙashin ofisinsa, shi ya sa ma ake cewa shirin Presidential Initiative for the North East, wato wata gudunmawa ta musamman daga ofisin shugaban ƙasa domin sake gina ɓangaren arewacin Najeriya maso gabas, wanda kusan shekaru 10 zuwa 10 baya ake ta fama da rikice-rikice da rigingimu wanda ya janyo asarar rayuka ya janyo kasuwanci ya tabarbare, harkar zamantakewa ta tabarbare, harkar rayuwa ta tabarbare, mutane da dama na yankin sun bar yankin, sun yi gudun hijira, wanda suke ciki gaba daya rayuwar ta lalace, babu wani cinikayya, babu zamantakewa mai dadi, babu kwanciyar hankali, abu dai ya tabarbare gaba daya, gurin ya zama dashi ga yadda yake. Daga shugaban kasa da sauran hukumomi za su haɗu, kuma za a kashe kusan kuɗi naira na gugan naira sama da naira biliyan 200, wato akalla a lissafi irin na Turai za a kashe wajen dala biliyan 1 da wani abu a wannan shiri.
Ya wato Ahmad Abubakar, dakta, ta yaya mazauna yankin arewa maso gabashin Najeriya za su tallafa, su taimaka domin wannan shiri wato ya samu aiwatarwa nan da nan cikin gaggawa?
To alhamdulillah, lokacin da aka ce hukuma ta kawo irin wannan shiri, wato na farko a fara da hukumomi da suke kasa, kamar karamar hukuma, kamar kungiyoyi masu zaman kansu, da kuma a su kansu gwamnoni da suke jojin wannan yanki, akwai gudunmawa da za su bayar girma mai muhimmanci. Sannan ita hukuma ta bangaren gwamnatin tarayya ta ba da na tabbatar suka wanda za ta bayar shi irin wannan, an ce za a gudunmawa, ba harka ce da an ce gwamnati za ta kashe misali biliyan 200, ba kawai kudin za ka kalla ba, kai da za a yi kun akwai wani gudunmawa da za ka bayar. Alal misali, za a samu wata jaha, misali a ce jihar Maiduguri, jihar Borno, an je wani kauye misali an ce za a gina musu sabon asibiti, za a kawo musu kayan aiki, to akwai buƙatar lokacin da ake aikin gine-ginen da mutanen kauyen su su ba da gudunmawar su na akawunti da kansu ne, da gwamnati za su yi a zuwa ba sai gwamnati ta san sai ba. Gwamnati muna buƙatar asibitin nan gashi mun ba zo ai mana, idan an zo ana jin ba wai gwamnati za ta kawo kayan aiki, to amma akwai abubuwan sa ku ne asibiti, to dan ne shugaban da yake hasin wajen da ke ba zai haɗu ba shi ba ita misali san kiri da aikin nan da duk da ku ba mu ce ba su da ma amfana da shi sun za ka tare da hanyar aikin layi idan su za mu amfana ba gwamnati ce za ta ba a kasar bukatar jama'a su ba da ido a kula yawanci gwamnati idan ta zo irin wannan ayyukan za ki ga idan an yi aiki za a yi mai kyau, amma mutanen gurin ba su tsaya sun ba da taimako da gudunmawa sai ka tar abin ya zama aikin banza. Sau nawa za ki je ƙauyuka ki tarar gwamnati ta zo ta yi irin fafanin zafi da biyayya, mutanen gurin ba za su fitar da wani asusu da za a gyara ba, ba sai sun gyara ba, za ka tarar da ba wanda zai iya zuwa ya je karamar hukuma ya sanar da karamar hukuma cewa fafanin nan za ka sa sau za a yi zuwa da ni gyara.
Ahmad Abubakar, dakta, muna da sauran tambayoyi amma layin wallahi su da kyar ake jinka, idan mu da ke nan ba ma jinka ban san masu sauraron mu a rediyo in ma suna jin abin da kake faɗi ba, saboda haka a cikin wannan shiri na farfaɗo da arewa maso gabas ya kamata har da layin wayar talho a gyara sosai, saboda mu riƙa tattaunawa da irinku kuna bayani mutane na fahimta
gaskiya.
Na'am.
Insha Allah ma samu da dole za mu tabo wannan maganar wani lokacin ba, amma kan yanzu da ba ma ganewa sosai.
Insha Allah ba ma ji sosai, kuma lokaci ma ya kawo kai, saboda haka mun gode sosai Ahmad Abubakar, dakta, a lokaci za mu sake gayyato ka da fatan Allah ya sa layi yayi kyau sai kai cikakken bayani, mun gode sosai.
Alhamdulillah.
Yawwa, yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fagin
da Daniel Brown wanda ya hada mana sauti da engineer mu Mr. Chang, ni ce taku Halima Jimarau daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata sai gobe war haka da izinin Allah.
Amurka yau ta tantance da yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau yara
a gaban su kwarai ba za su bari ba
yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta sa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba
masu wasanni ba ta kyale ba ƴan wasan kwallo ba ta manta ba
This program has come to you from the Voice of America, Washington.